kuka daga Katsina ina ɗan sanda suka kai ka?
Wato bayan mun kammala zanga-zangar mu lafiya mun tashi, kwamishinan ɗan sanda na jihar Katsina sai ya faɗa min cewa babban sufaitan ɗan sandan Najeriya yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa zan je. Sai ya ce to bari su bani ɗan rakiya saboda titi da yadda hanya take. Na ce to ba damuwa. Shine ya saka kana Abuja. Bayan mun dawo Abuja sai suka ce ni mu je nan CID FIB. To bayan mun zo shine sai suka ce suna so na yi ba da bahasi akan wasu abubuwa guda biyu. Na farko suka ce suna tuhuma ta da shirya taro ba tare da na sami izini ba. Ba gaskiya bane a ce ba mu sanar da su ba, mun sanar da su. Kuma izini kundin tsarin mulkin ƙasa shi yace ba sai mun nemi izini ba.
To baya ga wannan akwai wani laifi da suka tuhume ka da shi?
Kuma suka caje ni da cewar kungiyarmu da ni kaina mun mai da martani ka kausa ga mai magana da yawun shugaban ƙasar Najeriya, wato Mr. Femi Adesina, sakamakon zagi da yawa shugaban kungiyar mutum dattawan arewacin Najeriya Professor Ango Abdullahi, inda muka mai da martani suka ce a martanin mu mun hada hadda shugaban ƙasa a cikin ba da martani. Nan ma na ba da ansa ta na sa na nuna musu to abin da ya faru a cikin watan Fabrairu wannan shekara. Kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ba da wasu bahasi akan yadda harkar tsaro ta lalace a Najeriya, inda shi wannan Femi Adesina ya shaka wannan labarai izagi Professor Ango Abdullahi, wanda Professor Ango Abdullahi shekararsa 82 a duniya, kuma wani ɗan ƙasa ne mai daraja, wanda Femi Adesina bai fi ƙarfin almajirin Professor Ango Abdullahi ba. A lokacin ba mu mai wada Femi Adesina marasani ba, saboda muna tunanin cewa su iyayen gidansa za su jawo hankalinsa sai da shi kai yanzu ba kai ordinary ɗan jarida ba ne, kana magana ne da yawun shugaban ƙasa, ka san yadda za ka dinga magana da manyan mutane da shugabannin al'umma a ƙasar nan. Sai muka ƙaddara za su yi masa wannan, ba mu masa martani ba. Sai a cikin wannan satin da ya gabata aka ba da maƙala akan halin tsaro, sai ya je ɗauko waɗannan kalamai na zagi da ɓatanci sai sake ɗora su ya maiwa da shi shugabanmu da mara go duka mambobin kungiyar nan martani cikin rashin mutunci. To sai muka bayar masa da ansa daidai abin da yayi fada.
To an kai ka inda ake tsare mutane ne ko dai an kai ka wani wuri daban?
Inda aka kawo ni sun tsare ni a nan ofishin su, suka kai ni gurin da zan kwana, amma maganar abinci koda sun kawo min bazan yadda in ci abinci na ɗan sanda ko na makamancin wannan ba saboda harkar tsaro. Kuma daga baya sun zo sun kyautata gurin da suka ajiye ni, kuma suna ba ni dama in je in sauko ƙasa masallaci in yi sallolina, kuma suna barin duk wanda ya zo guna ya zo ya ganni ya zauna, kuma suna ta kakaci da ni haka.
Bayan ka kwashi kwana biyu da wuni ɗaya sai ga shi sun sako ka babu ƙa'ida, yaya aka yi haka? Umarni aka ba su su sake ka ko wasu manya ne suka sa baki?
Lauyoyi da dama sun je sun ne kin kai takardu kotuna sun ciccike neman beli na wasu ko ta ko ina haka dai. Wajen ni dai na ga takardu sun kai guda biyar ko shida haka, da kungiyoyi ne wasu kuma wasu mutane ne suka kakkawo. To daga baya suka zauna da ni suka yi maganganu da ni akan duka waɗannan abubuwan da suke caji na da su da sansu, kuma duk na faɗi dalilai na yin abubuwan da nayi. Nace kuma a shirye nake idan shi Femi Adesina yana so dan ba san abin da na faɗa a kansa zai iya kai ni kotu daidai ne wannan. Daga basu suka sallame suka ce to Sharif ka tafi, an sallame ka, basu ce ni in dawo ba, basu ce wanda kawai da sun ce ni in je an sallame ni.